بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. safiyar asabar daya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 28 ga watan jun shekara ta 2014 wannan shine kaset na 17 daga cikin jerin giyar karatuttukan karishan karatun fatwal hamawiyatul kubra wallafar shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da rahma. Asalin littafin Fatwa Hamawiyyah Kubra tambaya ce aka rubuto wa Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim rahimahullah daga garin Hama na kasar Suriya, inda ake tambayan shi ana neman fatawarsa dangane da yadda ya kamata a fassara ayoyin sifatul khabariya da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda suka zo suna bayanin siffofin Allah khabariya. A inda Ibn Taymiyyah ya ɗauki alƙalaminsa ya rubuta wannan amsa tsakanin azhar da la'asar. Wannan littafi babban malaminmu Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullahu ya karantar da asalin matanin shi a cikin kasusuwa sama da guda 90. A inda kuma malam Albani rahimahullah ya dawo yana karanta wannan muqaddima da Dr. Hamad ibn Abdul Muhsin al-Tuwayjiri ya yi ma wannan bugu na maktaba ta Darul Minhaj. Malam ya yi kasusuwa kamar guda 6, Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu 'yan ta'adda suka yi mishi. Muna fata Allah ya karɓi shahadarsa, shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Ummu Abdul Barri. Idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba, muna nan muna ta karanta wannan doguwar muqaddima ilmiya wadda Hamad al-Tuwayjiri al-Doktor ya ma wannan ainihin littafi. Mun kwana a ƙarshen inda yake bayani dangane da dilalatul aqli alaiha bima ya'ti, yadda hankali yake nuna cewa lallai da gaske ne Allah yana da uluwi. Mun gama jin waɗannan hujjoji da ya kawo a inda yake ƙoƙarin mayarwa da 'yan ash'ariya da ire-iren 'yan bid'a masu ta'awilin sifat, yake ƙoƙarin mayar musu da martani da irin hankalin da suke cewa suna aiki da shi wajen fassara ainihin nasoshin. A yanzu za mu tashi a shafi na 105 inda mala ya ce, rabi'an madhhabu jumhuril asha'ira wa abradu shubahihim. Malaman asha'ira dangane da uluwi da kuma menene shubuhohi mafi bayyana waɗanda waɗannan ash'ariyawa suke kafa hujja da su a matsayin hujjoji. Kama sabaka, fa inna jumhur al-ash'irati wa muta'akhirihim mimman yunkiru sifat al-uluwi lillahi wa hum mutamassikuna fi dhalika bi ba'di shubahi haythu ja'aluha qawati'a aqliyatan wa barahina yaqiniyatan 'aradu biha al-adillata as-sam'iyya. Yace kamar yadda bayani ya gabata, fa inna jumhur al-ash'ira, daukacin ash'ariyawa wa muta'akhirihim, da na baya bayan su, mimman yunkiru sifat al-uluwi lillahi, waɗanda suke ƙaryata cewa suke yin musu cewa Allah ba shi da siffa ta ɗaukaka, wa hum mutamassikuna fi dhalika bi ba'di shubahi, kuma ya gabata cewa suna riƙo ne ƙarƙashin haka da wasu shubuhohi, wasu rigingimu da suka ɗauka a matsayin hujja. Haythu ja'aluha qawati'a aqliyatan, waɗanda suke lissafa su a matsayin hujjoji yankakku waɗanda hankali ke karɓa. Wa barahina yaqiniyatan, da kuma cewa dalilai ne na yaqini. A'aradu biha al-adillata as-sam'iyya, waɗanda suke kokarin su gwara su da dalilai waɗanda aka ji su a cikin nasushi. Wa min ahammi hadhihi shubahi ma yali, malam Hamad al-Tuwayjiri yace daga cikin muhimman waɗannan shubuhohi da suke hujja da su akwai abubuwa masu zuwa. Anna ithbatul uluwi dhati lillahi yalzamu an yakuna hayyizan, cewa idan aka tabbatar da Allah yana da daukaka ta zatin shi, to wannan yana lazim ta cewa to an yi wa Allah hayyiz makan kenan, an yi mishi jiha. Walau kana muhayizan lil alami, to idan ko Allah ya kasance yana da wuri wanda yake wato daban da ita wannan al'alam halittar duniya, na kana akbar min, to zai zama kenan ko dai a ce Allah ya fi duniyan nan girma au asghara, ko ya fi duniyan nan kankanta au musawiyan lahu, ko kuma girman sa daya, kun jira hujjojin nan sannan laulau din. Wa hadha yujibu an yakuna lahu miqdaru, to in ku aka ce abu gashi ya fi wani girma, ko girman sa daya da wani, ko kuma ya gaza wani a girma, to wannan ya nufin abin yana da awo kenan, yana da miqdari, za a iya quantifying din girman shi ko nauyin sa ko hajjamin sa ko makamancin haka. To in ku aka ce haka wa kullu muqaddarin, to duk ko abin da za a iya lissafa girman shi ko nauyin shi ko yanayin sa, to fal aqlu yufridu asghara minhu aw akbara, to zuciya hankali zai iya tunanin wani abu da yafi shi girma ko yafi shi karanci. Ma'ana duk abin da za a auna a hankalin mutum, a ce misali garin Zaria yafi garin Soba girma, ko kuma garin Zaria da garin Soba girman su ɗaya misali, to in dai za a iya musu wannan awa, to za a iya tunanin wani gari kenan da yake girman Zaria ko ya gaza. Haka haka ce wannan mutumin yafi wannan shekaru, to za a iya ganin shi ma wani wanda yafi shi. Ma'ana in dai za a iya muƙarana tsakanin wasu abubuwa guda biyu a siffa, a ƙaddara nauyin su ko yanayin su ko girman su ko tilin su, to za a iya samun kenan tsakanin su akwai zarceceniya. To haka samu zarceceniya ku duk abin da ya zarce wani, to za a iya samun shi ma wani ya zarce shi ko ya gaza. Mun gane logic din nasu ko? To sai suka ce in ku aka ce haka game da Allah, wa qalu aidan, suka ce isbatu uluwi yalzamu minhu an yakuna lillahi an yakuna Allahu fi jati, yana tabbatar da cewa Allah yana wani waje kenan na musamman. Walau kana fi jati, idan ko yana wani wuri na musamman, laftaqara ila mahallin, to yana bukata izuwa ga matsuguni kenan. Wala lazima an yakuna almahallu qadiman, to kuma in aka ce yana bukatar matsuguni, dole ya zama matsugunin tun azal ne, tunda shi ma Allah tun azal ne. Fa innahu qadimun ta'ala qadim, domin Allah yana nan tun azal, saka wurin da yake da bukata in an ce yana da wuri, shi ma dole wurin ya zama yana nan tun azal. Aw yakuna subhanahu hadithan, ko kuma ya zama in wurin hadisi ne, to shi ma Allah hadisi ne kenan. Ta'ala Allahu amma yaquluna, li'anna al-mahalla hadithun wa kilahuma mumtali'un, ce domin wuri kuwa dama shi samamme ne. To kaga ba zai yi a ce waɗannan biyun sun haɗu ba, Allah qadimi kuma a ce an mishi wuri, shi kuma wuri hadisi ne, domin dole sai dukan su zama qadimai ko dukan su zama hadisai, kuma biyun baya haɗuwa. Na so na katin jin shi kawai, saboda mu saba da wannan katin ma ku zama ba na ya kawo ne kawai don ya mana bayanin me suke faɗa, ya kuma ya kamata mu musu da martani. Ka ji karatu ne babu aya babu hadisi, irin karatun zulke dan Muhammad. Wa qalu, suka ƙara cewa law kana mukhtassan bil jihati wal hayyiz, da za a ce yana da wuri ko mahalli, la lazima an yakuna ghayra mutanahin min jami'il jawanib, tare da ba shi da matuƙa ta kowane bangare. Wa hadha kulluhu batil, suka ce wannan kuma dukan shi barna ne. Wa qalu, suka ce law kana mutanahiyan, da ya zama kuma yana da ainihin wato matuƙa min jami'il jawanib, ta dukkan wurare, fahina idin nufridu kuwa fauƙahu ahyazan wajihatin fariga, to zai zama matsauka kenan cewa akwai wasu wurare a saman shi da gefa wanda suke empty. Ma'ana aka ce ga abu an aje shi a wuri, to abun yana da air space din da yake occupied, to dole ya zama a gefan shi da saman shi da ƙasan shi akwai empty space. Da haka kenan in aka ce haka, to akwai wani wuri a can sama da inda Allah yake, inda babu komai. Sai suka su da kai suka ce wannan kuma ba zai yiwu ba, ina fata mun fahimci wannan. Fala yakunu fawqa jami'il ashya, sai ya zama an yi haka, to kenan Allah baya saman dukkan abubuwa, tunda akwai sama a saman shi inda babu komai, akwai empty space a sama da shi. Jama'a irin wannan karatun ne kawai ake cewa, shi yasa zaka ji ana fadan cewa duk wanda ya tauhidi yayi yawa sai ya bata, irin wannan tauhidin ne, dama na bata ne. Ai mun shaɗin tarihin waɗanda suka bata akan shi. هذه من أهم الشبه التي تمسكوا بها wa abrazuha, wadannan suna daga cikin mafiya bayyana da mafiya muhimmancin shubohin da suke riko da su, walahum fi hadha shubuhun kathiratun la hajata li dhikriha, baya ga wadannan akwai shubohi da dama wadanda babu bukatar sai an ambace su. Allah shi kyauta mala yace unduru ash-shubhata allati awradaha fil irshad lil juwayni, ka karanta shubha wanda ainihin wato ibn al-juwayni yayi ta kwararo su, abdul malik ibn abdullah ibn yusuf al-juwayni, wannan babban malami na ilmu al-kalami da kuma usul al-fiqh, an shayin magana akan shi. Karanta littafin mai suna al-irshad, littafin akwai shi an buga shi maktaba ta ainihin wato alam al-kutubi, sun buga shi tun a 1987 da tahqiqin wata malama mutumiyar kasar Misra, ita ce doktora Fawqiya Hussein Mahmud, wata farfesa ce ta falsafa a jami'o'i a jami'ar ainihin Ain Shams ta kasar Misra. Hannuna da kai kanshi bane, akwai shi a nan makarantar insha Allah. Akwai kuma wani bugu da aka mishi tsura wanda zaka ganshi haka ake buga shi, ba shi da wani nagarta, ba shi da wani tahqiqi, duk irin wannan abubuwan shi ne a cikin shi. Dai wannan maganganun law kaza lakana kaza kaza kaza, irin waɗannan laukaniyat alfariga anil asalati wal haqiqa, karanta wannan littafi a cikin shafi na 39 zuwa 40 da kuma lumail adillati, wanda shi ma nashi ne shi malan ainihin ibnu juwayni din, a shafi na 801 da kuma ash-shamil fi usuliddini, wannan shi ma duka littafan shi ne tun daga shafi na 510 zuwa 524, saboda ba su da wata tijara fi ita, shine kawai aikin nan, zaga dili tafan su abin da ke dauke da shi kenan. Kamar yadda ka dauki tafai Imam Nawawi, duk inda yazo sai ga magana yake akan sunna, magana yake akan gyaran al'amari na tauhidi da gyaran halaye, saboda irin shi kuma nashi karatun kenan. In ka dauki Ibn Qayyim sai ka ga duk inda yazo maganganu yake akan aqida, maganganu yake akan sunna, maganganu yake akan biyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka samu yayi magana daya ya maimaita ta a cikin littafai da yawa, saboda fa kullu ina'in alladhi fihi yanbu, kowace ƙwarya irin abin da ke cikin ta irin kanshin da za ta yi kenan, in zo gale ne kanshin shi za ta yi, idan dinkin ne haka, idan fura ce, duk abin da ke ciki shi za a ji kanshin ta a ciki. Ina fatan mun gane wannan. Sai kuma littafin al-i'tiqad na al-Imam al-Ghazali, shi ma wani daga cikin manyan bijiman malamai masana a wannan ilimi na al-ilmul kalam, a cikin shafi na 44 zuwa 46 da kuma qawaidul aqaidi, shi ma na al-Imam al-Ghazali ne, a cikin shafi na 162 zuwa 164. Sai kuma littafin al-ghunyatu fi usuliddin li abi sa'idin an-naysaburi, wannan wani babban malami ne ba shafi'i al-qali na garin su na Naysabur, ana mishi laqabi da mutawalla shafi'i, ya kai ya tike ya kware a wannan ilimi na bata, ya rayu a karni na ainihin 5 zuwa na 6, ya rasu hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 470 da ainihin 8 insha Allah, yau kwatankwace shekara 957. Wannan malami ya rubuta wannan littafi, kuma littafin ya yatsu ya samu karbuwa a wancan zamani, domin daidai zamani ne wanda waɗannan bakaken aqidu suke da rawaji sosai. Akwai tahqiqin da Sheikh Imaduddin Ahmad Haidar ya mishi, wanda aka buga shi ma a maktaba ta alamul kutubi a shekara ta 1987, duka littafai ne waɗanda suke Allah ya taimaka mu da anan kasar ba su yadu ba, domin barna ce ba su da wani amfani ya dasu. Akwai kuma al-mawaqif na al-Imam al-Iji al-Iji al-mawaqif, Iji shi ma wani dakari ne a wannan harka. Al-Imam al-Iji ya rasu hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 756, yau kwatankwace shekara 679 insha Allah. Waɗannan malamai duka, waɗannan rubuce-rubuce suna nan a cikin littafansu, ka karanta al-Iji ɗin a cikin shafi na 271. Sai kuma Asasu Taqdis, littafin Ibnu Rushidin ko wanda Ibn Taymiyyah ya maraddi a cikin shafi na 57-6 zuwa 76. Da kuma al-arba'ina lirrazi, al-arba'ina fi usuliddin kenan, al-arba'una fi usuliddin ta Fakhruddin Razi, ba wannan malami ba saraki, cikin shafi na 106 zuwa 113. Da kuma ma'alimu usuluddin a cikin shafi na 42 zuwa 43. Da kuma al-masailul khamsuna fi usuluddin, dukkan su na Razi ne, a cikin shafi na 36 zuwa 40. da kuma muhassali afkari al-mutaqaddimina wal-mutaakhirina a cikin shafi na 157 zuwa 80 zuwa da 58 da ghayatul marad ta al-imam al-amidi a cikin shafi na 180 zuwa 181 kuma ji wannan jama'a sai malai yace wa qad ajabu an al-adillati allati sadalla biha ahlus sunnati bima yadi وقد اجابوا عن الادله التي استدل بها اهل السنه بما لم مالن yayi wani irin larabci ne wanda akwai malaman ma da suke tuhuma cewa gwaranci ne shine takrarul fa'il waqad ajabu ga wawul jama'a ya kawo ko wanda shine fa'ili na ajaba sannan kuma maimaita ahlus sunnati sune wawul sune da wawul jama'a din shine mas'alan akaluni albaragisu akaluni albaragisu amma malamai sun yi tahqiqi cewa wannan ya tabbata domin qur'ani ma yayi magana da irin wannan larabcin shine gashi nan da yake cewa wa iz asarrun najwa allazina zalam wa asarrun najwa wa asarru an najwa sai kuma Allah ne mata allazina zalam to allazina shine fa'ilin asarra sannan kuma aka gabatar da wawul jama'a da haka ya halasta haka a larabci ya halasta karanta littafin ainihin wato Imamul Suyuti shine Hamul Hawami Sharhu Jam'il Jawami babban littafi ne a cikin usulin nahwi ya tsife magana yadda ya kamata da kuma sharhin littafin ainihin wato abin nan littafin Ibn Hisham na littafin Alfiya ta ainihin wato Al-Imamul Ashimi sharhin Alfiya na Ashimi Allah ya samu dace a takeice yace wa kad ajabu an al-adillati allati tadalla biha ahlus sunnati bima yali ahlus sunna sun bada amsa akan waɗannan dalilai da waɗannan muta'awwila suke amfani da su da abubuwan da ke tahe amma al-adillatu an-naqliyyah dangane da dalilai na ainihin an-naqliyyah waɗanda aka ciro a cikin qur'ani da sunna faqad sallatu 'alayha tawagutuhum al-akbar sun sallada sun daura babban tagutun su babban abinda suke bautawa ta wajen bata shi suka daura akai shine mene wa huwa ma yusamma bit ta'wil shine abinda ake ce ma tawili a mas'ala jama'a game da tawili mas'ala ce mai girma a cikin babuka na usul fiqhi da lugal arabiya da kuma sauran ilmomin da suke da alaka da shari'ar musulunci domin tawili wata zahira ce wadda ita ta jawo mafi yawan rigingimun da ake fama da su yanzu a addini shine kowanne takaddari daga cikin mu'tazila da sufiya misali da khawarija da shi'a da asha'ira da qadariya da nasiba duk waɗannan in suka tashi kawo barnar su za su dauko maka aya ne ko wani hadisi sai su bashi wata fassara da za ta dace da son zuciyar su shine ma'anar tawilin ko ma'ana in muka dauki mu'tazila a matsayin misali sun riga sun sa wa kansu ka'idoji sai su tafi laliban ayoyi da hadisai wanda za su goyi bayan wannan ka'idojin ba za su samu ba saboda babu ayoyi amma in su samu wasu ayoyi da suka yi kama da za su iya ba da hujja sai su ɗauke sai su ce su ne hujjojinsu sai su ƙara ɗayan ɓangaren waɗanda kuma suka ga za su lalata musu hujjoji sai su murɗe su su bankara su su tankwasa su da ƙarfin tsiya har sai sun bi wannan tsari nasu dan san Malam Albani rahimahullah yayi bayani sosai akan waɗannan musamman waɗannan irin tsare-tsare a waɗannan karatukan da yayi na Hamawiyya da kuma wasu su da aka ra gaba mu'tazili dama sai yayi kokari ya kware game da larabci saboda ya zama yana iya sarrafa larabci yadda yake so irin su zama shari abinda suka yi kenan da kan yi zuwa cikin tafsirin shi na Kashaf to duk inda ya samu wata aya da ta sabawa abinda suke gina mazhabinsa akai to ba zai kyale ta ba da haka da yazo da suka zo fassara aya misali min sharri ma khalaq cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq to su a wurin su ba su yadda Allah yana halitta sharri ba daga cikin usul din su na al-adl cewa duk abin da Allah zai sa bawa yayi to sai dai alheri bawa shi da kan shi yake yin sharri domin idan Allah ya kaddara wa bawa yayi sharri kuma ya mishi azaba akan wannan sharrin da shi ya kaddara mai to ya cuce shi sai suka ce to kuma Allah baya cuta da haka sharri to bawa kadai yake yin kan shi shine Bukhari musaraddi nan tafin khalqu af'alil ibad. To da suka gore suka ce wannan ayat ba haka karatun ta yake ba. Min sharrin ma khalaq suka ce. Min sharrin ma khalaqahu Allah. A'udhu qul a'udhu bi rabbil falaq. Kace muna neman tsari daga Allah ubangijin al-falaq hasken safiya ko min sharrin daga wani sharrin nan ma khalaq wanda Allah ya halitta shi wa har da cewa babu qira'a ko da ifiya ta zo da wannan karatun amma suka ce haka karatun yake saboda tsaurin ido irin na ɗan bid'a jama'a haka suke haka wa kallama Allah Musa taklima sai suka ce a ai wa kallama Allah Musa taklima shi Musa ne yayin magana da Allah magana ba Allah ne yayin magana da shi ba suka ce kuma lazima haka bai nufin Allah yayin magana da Musa dan Musa yayin magana da shi dan haka yayin mutum magana shi yake kula ka fa bi ayi ala rabbikuma tukadhiba sai haka dai suke irin waɗannan fasarori ga sanan burjik to wannan shine ta'awili jama'a tare da cewa asali a musulunci salaf magabata na ƙwarai malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai ba su san kalmar ta'awili da irin wannan fasara da muke bata yanzu ba da irin wannan mustalah da muke bata yanzu wanda ke jawo rigingimu ba abinda suka sani shine ta'awili ma'anarsa a gunsu shine irja'ul ma'ana ila ma ya'uri ilayhi al-lafz mai da ma'anar abu zuwa ga abinda lafazin ke dauka kamar yadda Ibn Jarir ya kalta fashi da suna ja'al jami' fi ta'awili ayil qur'an ma'ana fi tafsir ay fi irja'i ma'ani ayil qur'an ila ma ta'ulu ilayhi kuma duk wanda ya kanta tafsirin Tabari babu wani mai suna ta'awili irin wannan a cikin shi duk ayat da ya kawo zai kawo hadisai da ayoyi da maganganun salaf da suke goyon bayan ta da suke fassara me take nufi da suke faɗan hukunce-hukuncen da ke cikin ta da suke bayyana me yasa aka saukar da ita to a gunsu ma'anar ta'awili kenan ko kuma ma'anonin da Qur'ani ya kawo na ta'awili waɗanda daga ciki akwai cewa fassaran mafarki ko qalu adghafu ahlami wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami ay bi tarjamati al-ahlami bi alimi haka kuma hadha firaqu bayni wa baynaka sa unabbiuka bi ta'wili ma lam tasti alayhi sabra shine fassaran wani abu da baka fahimta ba karin bayani sharhi wanda ba shi da karkata daga asalin ma'ana da haka ake nufi da ta'wili amma tunda ainihin wancan razi ne ko ibnu rushd amin yanzu ya ce abinda ake nufi da ta'wili shine sarful lafzi an dilala al-haqiqiyya ila dilalati al-majaziyya haka ya fara cewa karkatar da lafazi daga ma'anar shi ta haqiqa zuwa ga wata ma'ana majazi in an ce yadu sai ba yadu ba kuwa in an ce uluwi sai ba uluwi ba kudira kaga shine sarful lafzi an dilalati al-haqiqiyya ila dilalati al-majaziyyati wannan shine abinda suke kira da suna ta'wili shine akan abinda addinin mu'tazila ya ginu balantana kuma sufiya kam ka karanta tafsir irin su fususul hikam na si ibnu arabi da tafsirin shi na al-futuhat al-makkiyya da tafsir makamanta ire-iren waɗannan na su ainihin wato ibnu saba'ina da makamantan su abinda ke cikin su kenan ga baki daya ko mu ma abinda muke shedawa kenan a rayuwar mu yanzu abinda sufaye suke yanzu a ce mutum wai ya ce gashi nan a airport an aje kayan shi wanda ya auno an rubuta sunan shi an yi labelin amma idan aka zo sai a ce wai shine wannan mutum saboda an za a ce ga ɗayar rubuci nan a samu ɗayar rubuci iya adadin jakunkunan nan kuma kowanne sunan shi wannan shehin to da aka shine wannan shehin kaga wannan tawili ne ba'idun an al-haqiqati wal haqq amma haka suke faɗa haka ake ji haka ake gani a ce a samu mutum ya ci waina da rana tsaka cikin watan ramadana a gaban kyamara ana bas al-hayy ana live coverage na tafsiri kuma a yi tawili wannan akan cewa ai ya riga ya sha ruwa ne a makka ya iso Najeriya da rana tsaka na farko sanda ake wannan karatun makka ba su sha ruwa ba kaddara kuma sai sha ruwa shi in ka sha ruwa a wani gari sai ka taho wani gari ka ga da rana shikenan kai ka ci gaba da sha ruwa saboda zindiƙanci kaga duk wanda shi ne tawili a aikata ka suke duk abin da suka ga dama za su lankwaya shi ya goyi bayan maganganun su to mu ahlus sunna ba mu haka mu salafiya ba ma cewa bari mu kafa kaida sannan sai mu nemi mata aya da ta goyi bayanta, mu sai mun samu aya sannan sai mu fitar da kaida a ciki. To su kuwa sai sun kafa kaida sai su tafi neman aya da ta goyi baya, dan haka suka samu kansu a cikin tubatubai iri-iri. Haka nan kuma Shi'a su ma akan ta'awili suke gina addininsu. Shine abu da ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai su bashi fassarar da su suke ganin ita ta dace da son zuciyarsu. Aisha ta yi manzo Allah laifi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah bai jawo shinta ba, manzo Allah bai kyare ta ba, Allah bai saukar da aya yace fassarar wannan aikin barna bane. Sai su ce to kaga wanda ya nuna cewa ta rena Annabi, sai ta rena Annabi kuwa ya nuna cewa dama munafika ce. Ma'ana yanzu su suke ga wa Annabi ma'ana abin da ya faru, shi yana zaune yana gani abin da bai fahimta ba. Domin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya garin laifi ya kyale. Da Aisha ta ce me ka gani a jikin Safiya, wannan yar gajeren mata, ai da yake wannan laifi ne. Manzo Allah ba ta rufe baki ba, sai da ce mata kin faɗi magana ta alatir wadda inda za a sanya ta a cikin ruwan teku ya ta mai da shi kwatani mai doyi. To yanzu wannan ta yi laifi, da aka bai daga mata kafa ba, ya mata faɗa nan take, ya mata nasiha ya mata wazi. Amma cewa da ta yi me ya kawo ka gidanmu bayan ka ce sai bayan kwana 30, ai yau kwana 29 ne, yanzu ba ta mashi galatsin magana ba, da yake ba laifi bane a shari'ance wannan magana ta mai, kawai sai ya murmushi sai ya rabu da ita. Yace mata dama wata na yin kwana 29, to sai dan shi a yanzu zindiki bayan ta da shekara 1000 sai ya ce wacce magana da Aisha ta yi laifi ne ga Annabi, ma'ana shi yake fassara laifin. Kaga mugun tawili kenan. Ko kuma mutanen da Allah ya ce ya yarda da su, sai ka ce a'a ai yadda an soke ta, sai ka ce ka gane wannan kashi aqida ka ta albada'u cewa Allah yana yin abu daga baya ce ya fasa. To kai dai ka kake cikin matsala dan Shi'a, domin su za bai sun riga sun gama morewa. Allah ya ba su abin da ma ya fi aljanna wurin Allah, shine yarda din. Domin ranar kiyama kamar yadda Bukhari ya ruwaito, bayan Allah ya ba mu aljanna dukkan ni'imar da zai ba su, har ya bayyana musu zatin shi sun gani, sai ya tambaye su. Allah ya sa mu a ciki, ya ce akwai wata ni'ima da na muku alƙawari wanda ba ku gani ba, sai ai Allah mun ganta fiye da alƙawarin da kai mana. Sai ya ce akwai saurara yanzu, sai aljanna su saurara gaba ɗaya suna mamakin me ye kuma abin da Allah zai ƙara musu. Sai Allah ya ce na ba ku yardata, sai su ji ashe yardar ta fi ni'imar da suke ciki daɗi. To wannan yardar ce fa Allah ya ce ya ba su abai ta a nan duniya, kuma da nassi qat'iyyud dilala, qat'iyyud thubut wad dilala. Kai kuma kana ta hauka ba amma san kai musulmi ne ko kafiri ba sani ba. Allah shi kyauta. To haka khawarija da ta'awili ne suka kafirta jama'a, suka kafirta, suka kafirta dukkanin musulmai, suka ce kowa da baya cikin su tobatacce ne. Suka yaki musulmai, suka yaki sahabbai, suka yaki mutanen kirki da kafir da ainihin ta'awili na wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna fa ulaika humul kafiruna. Suka ce duk wanda yace a kira wasu mutane su sulhu to kafiri ne. Da aka saka fata Aliyu, saka fata Muawiya, saka fata duk wanda suke goyon bayan bangarorin guda biyu, suka ce su kadai ne musulmai. Irin wannan shine aqidar waɗannan ƴan Boko Haram da suka zai mutane bala'i a cikin wannan ƙasa. Muna fata Allah ya kawo mana dauki game da matsalolinsu. Haka nan kuma Asha'ira su ne waɗannan wato masu tauhidin alwujudu na nan ƙasar da ko ina a cikin duniya, waɗanda suke cewa alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal muhalafatu, suma ta'awili ne suke. Su kam dama sun fi kowa shahara da ta'awili na sifat, domin shine usul din su. Duk waɗannan da aka ambata su Ghazali, su Razi, su ne malaman su, su ne shugabannin addinin. Haka nan kuma al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma, suma ta'awili ne ya kai su, domin za su ce ne kaza da aka faɗa, aka ce mutum ya aikata, to ai shi da kanshi ne ya wannan abu, babu ruwan Allah a ciki, Allah bai ainihin wato san zai yi wannan aiki ba. Sai su ɗauko ayoyi waɗanda ayoyin ba su a fassaruwa, sai an haɗa su da sauran ƴan uwansu sai su fassara su a haka. Wato asalin abin da ya faru da ma shi ne, shi harshen Larabci harshe ne mai yalwa daga cikin harsuna mafiya fasaha a duniya. Sai ya zama babu wata kalma a Larabci, ku ji wannan jama'a, ba ma a Larabci ba, a duk wani yare wanda yake rayayyen yare, babu wata kalma wacce take da wata kalma mai ma'ana irin ta 100%, a ce ga wata kalma kuma ga wata irin su ne 100%, babu. sai dai su bada ma'anar juran su gurgurdan inda suka samu kansu, ma'ana da kalmar sara da zahaba da mada dukan za su bada ma'anar ya tafi ko ya wuce, da kalmar jalasa da qa'ada za su bada ma'anar ya zauna ko, amma ba ma'anar sa 100 bisa 100 iri daya bane. Ina fata mun fahimci wannan. Kamar yadda da kalmar wealth da rich, da kalmar poor da unrich ko makamancin haka, aka ce rich ko wealth ba wadata kenan ba, ba dole su zama iri ɗaya ba a ko'ina. Haka to haka yaren larabci yake da wannan sirrin, kalmomin shi suna da irin wannan. Sannan kalma in ta zo ita kadai mufrada, sannan ta zo murakkaba za ta bada ma'ana daban-daban. Misali, falam tajidu ma'an fatayammamu, ma'an da yazo nan mufradi babu tarkibi, ma'ana ba shi da mudaf ilai, ba shi da alif da lam, ma'ana shi daban da inda yazo cewa wancan da aka ce min ma'in dafiq. Misali, min ma'in dafiq, daga wani ruwa sai aka ce mai bubbuga, mai tunkuda juna ko, domin sifan da aka bai ruwa dafiq ta lazimta ma'anar shi daban da wancan ma'in din kawai. Ina ba ta fahimci wannan. Haka da aka ce yakfurnal ashira, yakfurnal ashira, kufranul ashiri, kufrun ne da aka yi kaidin shi da al-ashir, to ya bambanta da inda za a ce misali a fulanun kafirun, kafirun kawai ba a danganta shi da wani abu ba, ba a ce kufrul i'tiqad ko kufrul niqab nifaq ko kufrul kalam ba, duka waɗannan sirrorin larabci na da su. To kamar yadda muka fari da zu, waɗannan yan bid'an da suka gane yaren yana da wannan flexibility din, kuma za su iya samun wani wato yanayi wanda za su buta su sa dasisa a cikin shi, a cikin addini ta hanyar larabci, sai suka da suka kware da larabci yadda ya kamata. To shi ne sai suka zama galibin su sun iya larabci gwargwadon yadda idan suna sarrafa larabci, to kai dai gama garin mutum sai dai imaninka ya kwace ka, amma ba wai karfin hujja ba. Akwai da damun su waɗanda idan aka zo aka buga fa da malaman suna wasu zamuna, wallahi sai dai kawai a ce kai waɗannan ma da yaqini bata tune, kawai a kashe su, amma ana kasa kure su. Karanta tarihin wasu daga cikin su a cikin sirar alamin nubala, waɗanda za a zo a zaunar da malaman bid'a ga malaman sunna, watakila irin malaman sunna ire-iren malamai ne, yan jigare-jigare ire-iren malaman islamiyya na yanzu dinnan, sai waɗannan yan bid'a su kura malaman sunna har sarakunan su goyi bayan bid'a. Haka ya shafa ruwa. Saboda mene? Saboda sun iya arabiya, sun san asrar din ta, za su ta amfani da waɗannan asrar din suna kawo barna. To anan nake maimaita nasiha da malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani, shekuna wa habibu kalbuna rahimahullahu wa arda wa ghafara lah, yake yawan yi cewa ahlus sunna su kware game da larabci, su tsaya su koyi larabci, su yi karatun zaure na larabci, karatun zamani, a kware game da lugal arabiya da duka furudinta, adabinta da nahawunta da balagarta da tasrifinta, don ya zama za ka iya kare waɗannan barna in ka ji su ko karanta su. In ba haka ba, su da dama sai dai imaninka kawai ya kwace ka. Don ka da raunin imani ko ka da raunin yaqini, sai ka shiga akalla cikin shakka ko haira. Don haka dole sai mu tsaya mun koyi waɗannan abubuwa, kuma ba koyan su da sunan bari mu koya don mu samu aiki ba. Don shine kuskuren da aka samu game da wato philosophy na koyan ilimi a ƙasar nan, bokon shi da arabiya shi, mutane suna yin karatun boko da arabiya don su samu aikin yi, maimakon don ya zama shi kanshi karatun aikin yi ne, su samar da ƙarin aikin yi ta hanyar shi. Amma kuwa ƙoƙarin yake kawai ya za a yi mallaki wani certificate din don ya je ya application a wuri kaza a bashi aiki ya ci gaba da cin abinci. Mu ba mu zalurar da wuce neman abinci, din da kaga mutum ka ce mishi kwana biyu sai ya ce wallahi neman abinci, ba mu da abin da ya kai neman abinci larura, kuma abin bakin ciki sai mutum ya kwanta ya mutu, a ran da ya mutu iyalan shi ba su da abincin da za su ci, ma'ana bai samu abincin ba kenan, kuma bai samu wani abu daban ba. Allah ya ji kamar Al-Albani, Allah ya sa ya huta. Kullum yakan ce ku gina addini, sai ku shiga kasan shi sai muku inuwa. Shi ne abin da ya kamata mutane su dinga yi, ba wai ka ce bari ka gina kanka sannan sai ka abin nan ka shiga inuwar ginin kanka ba, baka shiga inuwar kanka, sai dai inuwar wani abu daban. To a take sai mun yi kokari mun kware game da harshen Larabci, saboda ɗan bid'an nan abinda suke ta yi kenan suka ainihin yi kokari suka kware game da Larabci. Zamak shari din nan ka karanta tafsirin shi na Kashaf, akwai waɗannan fawaid din sosai, saboda gazaratul ilm dake cikin littafin Zamak shari duk da barna dake cikin malamai ba sa kyamatar da a karanta shi. Sai dai a ce ka ba hankali, ka ba hankali, ba za a ce a watsi da shi da ake watsi da misali littafin Jawahirul Ma'ani ba, a ce gaba ɗaya barna ce, saboda shi banda barna babu wani abu mai dadi a cikin shi. Amma shi ko wannan a cikin akwai barna, to akwai durar ilmiya da nukat waɗanda suke ainihin fiqhiyya da fawaid lughawiyya duka akwai a ciki. Da haka sai a ce to ka karanta amma ka yi a hankali, ma'ana ana da buƙatar irin abin da ke ciki na fa'idoji. Ko to ina da a ce Zamakshari ba mutazale bane, ko a ce ana da wani tafsiri irin kimar da Kashaf ke da ita na ilimi yana da ita, sannan kuma ba shi da wannan barnat ta ainihin bid'a, kaga da sai a wadatu da wancan wanda yake gyararre an wannan da yake mai barna. Allah shi kyauta. To duk wannan ne muna ƙarin bayani ne game da cewa da sun yi amfani da tsagutin su mafi girma wanda shine ainihin wato at-tawil, dan jin ƙare-ƙaren bayanai game da wannan mas'alar tawili. Dalibai ƴan uwa za su iya kanta littafin Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naqal na Sheikhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ya jika shi da rahama, da kuma ainihin wato Tarjihu Asalibul Qur'an ala asalibil Yunan na Imam As-Sanani, Amir As-Sanani mai sharhin Subul Salam, ya da tafi dan mari da ciyaka game da wannan mas'ala. Tarjihu Asalibul Qur'an ala asalibil Yunan ko ala asalibil mantiqil Yunan, wala abu makamancin haka. Wannan sa daga cikin maraji da mutum ya karantawa dan ganin bayani game da ta'wili da yadda ya kamata a fuskantar da mas'aloli game da shi. Ina fata mun gane wannan. Istimala yace walaysa wa hadha laysa bid'an min amrihim, wannan ba saban al'amari bane a cikin abin da suka saba yi, shine mene wato tawili ko bal huwa daidanuhum, wannan shine habit din su, shine daidan, shine dabi'ar su, shine wato culture din, shine practice din da suka saba. Canza magana daga yadda take ma'ana nusus shar'i wajen fassara nasoshin shari'a, idza aradat shubahum, idan tayi karo da shubuhoyinsu, ma'ana duk nasin da suka karanta yayi karo da wata shubha ta su, ba za su ce to bari mu aje wannan shubha mu bi nasi ba. Kaga wannan ya daga cikin siffa da mu ahlus sunna muka ambata da dukkanin tawaif. Da aka ga duka waɗancan kungiyoyin da muka ambata kowanne gabata da ahlus sunna ne, fadanta da rikicinta da ahlus sunna ne, bala'in da suka kawo duniya da ahlus sunna ne, tun daga wancan zamanin har yanzu da muke raye. Domin a yanzu da muke raye akwai sababbin salon ƴan Mu'tazila, su ne gasu nan a ƙasar Indiya, a ƙasar Misra, a nan ma ƙasashen akwai su. Gasu nan waɗanda suka kawo sabuwar fikira ta fassara ayoyi tun da kan irin su Muhammad Mahmud Taha, su ainihin Taha Hussein, su Muhammad Hussein Haikal, su Sallama Musa, da ire-iren waɗannan ƴan bid'a da batattu, su Muhammad Abduhu, duk waɗannan batattu ne jama'a, suna da irin wannan ƙiyayya da suke wa Ahlus Sunna. Kuma gabar da suke wa Ahlus Sunna bata gaza gabar da waɗancan da farko suke ba salaf ɗin su game da wannan bata. To me yasa suke da wannan gaba da Ahlus Sunna? Saboda mu a ka'ida, mu Ahlus Sunna masu mun manhajin Annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallama, karantarwar da malaman mu suka daura mu akai ita ce, idan muna kan wata fatawa sai aka wayi gari muka gane kuskure ce, to nan take za mu aje ta, za mu ce to wannan mun gane cewa kuskure ne saboda hadisin da muka dogara da shi bai inganta ba, ko kuma ayar da muka dogara ita mun gane ba fassara ta ba kenan, ko kuma wannan hukunci an share shi. Saboda haka sai Annabi da sahabban suka rayu, haka malamai magabata suka rayu, haka malaman mu na zamanin nan suka rayu. Za ka ga Nasiruddin Albani ka kan tantafan shi to da dama, sai ya gama takhrijin hadisi sai ka ji ce wannan hadisin da a waje kaza na ce kaza game da shi, amma yanzu na gane wannan magana kuskure ce, ba zai taba israri akan kuskuren shi ba, har yaka fada ya ce wani kaza ko wani dan uwa shine ya mun wannan isharar na gane kuskure na. Nagode mishi, Allah ya saka mai da alkhairi. Gashi na cike da littafan magabatan mu, kuma anan mu mun sha jin Malam Albani rahimahullah in ya zauna karatu sai ya dauko ta matsala ya ce da kaza muka ce, amma yanzu ba haka bane, karatu ya bayyana ba haka bane. Haka su Malam Jafar Mahmud Adam, amma
waɗannan 'yan bid'a jama'a me ya ka taɓa jin sun faɗa na kuskure suka dawo suka gyara, ba sa gyarawa har cewa ma suke yi. To tunda dai an riga an faɗa wa mutane, yanzu aka zo aka ce musu ba haka bane, to kaga za a iya samun matsala kenan. Za su watsi. Muhammadu Yusuf wannan shugaban Boko Haram ya taɓa faɗa haka, ba da ya taɓa bamu labari. Da aka zo suka ce za su tura wasu daga cikin ɗalibansu je su karanta medicine, sai wasu suka ce a to alaga su malam, bayan an ce babu kyau sai ce a ai larura ce, mu larura ce gare mu. Sai wasu suka ce a alaga su malam, in muka ce larura ce gare mu, to ai su ba ma sai larura ce gare su. Sai kuma ya tursi to eh, duk da yake ma dai akwai wasu hadisai da muka ce mun yi hujja da su, amma su malam Albani sun nuna mana hadisan nan ba su inganta ba. Amma gaskiya saboda Allah, yanzu in muka ce mu dawo mu ce mutane wannan abu da muka ɗora su akai kuskure ne, za su watsa su ba mu waje, girman mu zai zube. Akwai karatukan da malai ya ambaci wannan na ji a cikin Sahih Bukhari, wasu da dama nan suna na akai karatun. To a shahidi shine cewa mutum ya kafe akan cewa abin da ya na kuskure ba zai gyara ba, kaga wannan batacce ne. Zindikanci ya riga ya zauna a cikin kwakwalwar shi, babu yadda za a yi gyara, Allah shi kyauta. To zaka mu manhajin mu shine abin da muka gane kuskure ne sai mu gyara, amma su manhajin su shine duk abin da suka kirkira to koyaya aka kawo sai a ce a'a, ai kokari dai a murde wannan hujja ta bi bayan wannan ainihin wato shubha. Wai za ta arada al-aqlu wan naqlu bi za'alihim qaddamu al-aqla, kuma saboda idan hankali da ainihin wato hujja ta qur'ani ko sunna suka samu karo, bi za'alihim abisariya, wasu cewa ana samun karo tsakankanin waɗannan, to sai su ce a wajen su menene hujja, qaddamu al-aqla, sai su gabatar da hankali. An yi wannan karatun a baya, shi yasa dai bari mu ƙara yin hujja da wannan littafi na Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql na ainihin Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, wannan tahqiqin Dr. Muhammad Rashad Salim ne. Mun yi magana akan wannan malami a baya wanda ya rasu ba da dadewa ba, Allah ya ji kanshi, ya yi aiki sosai wajen tahqiqin littafin Ibn Taymiyyah. Wannan littafi gashi na anan muzalladi 8 ne ko 9, wanda Ibn Taymiyyah ya kokarin warware matsala dangane da ainihin wato kore cewa babu sabani tsakanin hankali lafiyayye da kuma nafsi ingantacce, sai dai ana iya samun sabanin ya auku a cikin zuciyarka ko a fahimtarka ko kuncin iliminka, amma malamai masana to suna nan za su fassara maka, domin Allah ya riga ya musu wannan kirarin cewa wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun bayyinatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu tawal fitna wabtiga'a ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Don ka zama ka tsaya anan kai wakafi ko ko kuma ka karanta wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi, babu wanda ya san tsantsar fassara ayoyin nan da mutane suke cewa suna kokarin su fahimta su karkatar da ma'anarsu sai Allah. Sannan kuma Allah ya sanar shi da malamai wanda kafafunsu suka tsayi a cikin ilimi ma'anoninsu, ko kuma aka tsaya cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, malamai suka ce anan ana nufin babu wanda ya san asalin hakikanin labaran da Allah ya bayar game da gaibu da lahira, fiya ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin, to waɗannan babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah. Sannan kuma warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, abubuwan da Allah ya faɗa na gaibu mu'mini sai su ce mun yi imani, malamai a cikin mu'mini sai su ce mun yi imani, domin dama shine kiyarin da Allah ya musu cewa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, suna imani da abin da ba su gani ba, abin da Allah ya bada labari. To ala ayi halin kaga Allah ya yi ma malamai kirarin cewa su sun sani za su yi warwarewa, kenan rikicin yakan faru ne a kwakwalwar mutum saboda yana da mugun manufa ko yana da shubha da ya ta riga ta ɗarfasa a cikin zuciyarsa ko yana da karancin ilimi da karancin fahimta. Amma su malamai za su iya warware maka waɗannan dalla-dalla a gane menene wajihin da ya kamata a fassara su. Ina fata mun gane wannan. يقول الرازي في معرض كلامه على هذا على ذلك مالمن سو فخر الدين الرازي مالمن الوجود ينا مغنا دنگنه ده wannan masala yake cewa fa in qala qa'ilun idan wani mai zance yace qauluhu ta'ala fadin magana Allah da yace ya khafuna rabbahum min fawqihim su musulmai suna tsoron Allah ubangijin su wanda yake a saman su aya ta 50 a suratul nahl wa aidan kuma Allah ya ce arrahmanu ala al'arshi stawa Allah ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi suratul taha aya ta 5 yadullu hadha ala jihati al-fawq idan mutun yace wannan ayoyi suna nuna cewa Allah yana sama fal jawabu imam ar-razi yace amsar da za a bashi annad dalail al-aqliyya wan naqliyya idha ta'aradat cewa dalilai na hankali da dalilai na nassi in suka yi karo da juna fala yajuzu an yusdaqa ma'an bai halasta a gazgata su gaba daya thumma naqasha ta'arud al-aqli wan naqli sannan yayi ta magana yayi ta dabdala akan sabani tsakanin hankali da nassi warajjaha anna al-wajiba taqdimu ad-dalili al-aqli da karshe dai tabbatar da cewa abin da yake dole a irin wannan yanayi shine a gabatar da dalili wanda yake na ainihin hankali akan dalili na nakali wannan magana muguwar magana ce thumma qala sannan yace falima falam yabqa illa al-qismu ar-rabi'u babu abin da ya saura sai kashi na hudu wa huwa tasdiqu ad-dalail al-aqliyyati wal-i'tiqadu fi adh-dhawahir shine gaskata dalilin hankali da kuma riko da abin da yake ya bayyana bi anna murad Allah ta'ala min zahir al-ayati ma yuwafiqu al-ajata al-aqliyya shine ga kaida da suka sawa kansu cewa abinda Allah yake nufi da waɗannan ayoyi shine ma'anar da ta dace da dalilai na hankali ma'ana duk ayar da muka gani to hankalin mu mutane idan ya iya daukan ta to gaskiya ce shine ma'anar ta in bai daukan zahirin ta ba to mu canza ma'anar zuwa ga abin da ya dace da hankalin mu to kaga wannan shine ainul dalal shine tsantsagwaran bata saboda na farko dai shi hankalin ba shi da parameter da za a iya quantify ma'ana babu da za a ce to ga iya gwargwadon hankalin da za a iya aure nasu domin hankalin yana sabawa daga mutane zuwa mutane daga gari zuwa gari daga makaranta zuwa makaranta daga falsafar da kake ginuwa kai zuwa wata da aka isu masu aiki da hankalin a cikin mazhabi guda misali a cikin asha'ira ko kuma a cikin mu'tazila isu ko kuma tsakanin asha'ira da mu'tazila ba sa fadan maganganu iri daya saboda kowa da irin nashi hankali yake gwadawa da irin nashi tunani yake gwadawa kamar yadda ka san misali in aka kai wata tela kyalle da aka ce yamana dukkan mu nan yamana riguna shin zai dauki mu kiyasi guda daya ne yayi ba zai yi ba saboda girman jikin mu ba iri daya ba tsawon mu ba iri daya ba fadin kafada mu ba iri daya ba dole kowa sai an mishi kiyasin shi daban to kenan ashe duk abu in ya bambanta daga mutane ba mai da ka dauka mishi kiyasi ne ba za ka iya generalizing ba ka dauka mishi umumi to shine abin da suka yi ka dauki hankali ka ce a gwada da hankali to hankalin wa hankalin kowane mutum ko hankalin mutumin da yake da ilimi in mai ilimi ne wani gwargwadon ilimi wani irin ilimi shin wanda yake da digiri a fanni kaza ko wanda ya haddace ilimi iri kaza ko wanda ya shekara kaza a duniya ko mutanen gari kaza ko mutanen zamani kaza domin shi hankalin ai abu ne da yake developing da gwargwadon tarbiyyar da ka samu da gwargwadon ilimin da ka samu da gwargwadon tsawon rayuwarka da ainihin da ce da Allah yake baka ko fatai ma'ana akwai abubuwa wato mubarrirat da suke sa hankali wani ya fula wani dukan mu kowa ya sani cewa muna iya kaddara cewa wani ya fi wani fahimta wani ya fi wani karfin kwakwalwa ta hadda ko ta gane abu wani yana iya fahimtar abstraction na abu kaza misali lissafe masu zurfi wani kuma bai iya fahimta kuma dukan su mutane ne masu hankali ba mahaukata ba wani ana iya da an faɗi abu ya gane wani kuma bai ganewa ma'ana intelligence ko kuma sensitivity na kwakwalen mutane ba iri ɗaya bane to yaushe zaka dauki wannan matsayin ma'auri na gane shari'a jama'a ina fata mun fahimci wannan da haka su kansu din suka samu kansu a cikin haira game da haka shikenan sai yace a thumma zakara maslakaini tujaha hadhihi nusus ya ambaci kuma hanyoyi guda biyu da za a bi dangane da waɗannan nasoshi al-awwal maslaki na farko anna murada Allah min hadhihi an-nususi laysa ithbat al-jihati wal-murad ala sabil at-tafsili ghayr ma'lum, cewa waɗannan nassoshi da Allah ya kawo, Allah bai kawo su don ya tabbatar da yana da wuri na musamman ba, kuma abin da yake nufi da ayoyin dalla-dalla ba wanda ya san shi, da haka suka dauki ayoyin a matsayin mutashabihai. Wasali na biyu kuma ta'awilu hadhihi an-nusus ala sabil at-tafsil, a fassara waɗannan nassoshi fassara ta dalla-dalla. Wa zakara anna al-qawl al-awwala, ya ambaci cewa magana ta farko huwa qawlu a'immat as-salaf, shine maganar malaman magabata, cewa sorry nayi kuskuren fassara wannan magana ko anna al-murada anna murada Allah min hadhihi an-nusus laysa ithbat az-jihati wal-murad ala sabil at-tafsil ghayr ma'lum, cewa abinda Allah yake nufi game da waɗannan nassoshi shine ba yana tabbatar da yana da jiha ta musamman bane, kuma abin da yake nufi dalla-dalla, sanin abin da Allah yake nufi dalla-dalla ba a san shi ba. Yace wannan ita ce fatawar malamai magabata, in ji shi. Wal qawlu thani, magana ta biyu kuma qawlu ulama'ihim fil usul, shi ne maganar malaman su mutanen asha'ira a cikin ainihin wato ka'idojinsu. Wannan magana ma da yake a karanta al-masailu khamsuna fi usul ad-din ta Imam Ar-Razi, shafi na 49 zuwa kuma da kuma shafi na 40 da kuma wandur al-40 lil mu'allif nafsihi, 40 ta shi wannan malamin har ila yau, a shafi na 115 da kuma muhassal afkar al mutaqaddimina a cikin shafi na 158 da ma'alim usul ad-din a shafi na 43 da kuma al-mawaqif ta ainihin al-iji a shafi na 272 zuwa 273. Allah ya shirar da mu. Sai malam yace wa ammal adillatul aqliyatu fa ajabu anha bima yali, su ko dalilan hankali sai malama ahlus sunna suka bada amsa game da su da cewa fa qawlu ahlus sunnati, maganan da malamai suka yi cewa kullu mawjudaini, dukkan abu guda biyu da suke an same su, imma an yakuna ahaduhuma sariyan fil akhir, ko dai zama ɗayan su yana tafiya ne a cikin ɗayan, aw mubayinan anhu, ko kuma ya sha bamban da shi ila akhirih, zuwa ƙarshen maganar su ajabu an hadha, malamai suka bada amsa game da wannan cewa bi anna al aqla yaktadi inqisamul mawjudat thalatha aqsam, cewa hankali yana hukunta cewa abubuwan da suke samammu to sun rabu gida uku ne, akwai al-qismain al-madhkurain, akwai kashi biyan da suka ambata, wa qismun salisun, da kuma kashi na uku. Menene kashi na uku? Wa huwa an la yakuna sariyan fihi wa la mubayinan anhu bil hayz, idan mabaya cikin shi kuma ba gefen shi yake ba. Su sun ce duk abu guda biyu dole ya zama ko dai yana cikin daya ko suna gefe da juna, ma'ana yanzu nan ga ginin nan abu ɗaya ne, ga kuma mu mutane wani abu ne, kunga ga mu a cikin ginin ko, to yanzu ɗaya yana cikin ɗaya kenan, za kuma iya fita cikin ginin nan sai zama da mu da ginin nan muna gefa da juna, an fahimta? To suka ce duk abubuwan duniyar nan dole ya zama haka, ko dai suna cikin junansu ko suna gefa da junansu. Shine sai malaman sallah suka ce akwai kashi na uku wanda ba su cikin junansu ko ba su gefa da junansu. Wannan magana ma da yace a karanta littafin Asasu Taqdis a cikin shafi na ainihin wato 76 zuwa shafi na 93 da kuma al-40 ta Imam Ar-Razi a shafi na 114 da al-Shamilu na Ibn al-Juwayni shafi na 524 zuwa da 5 da kuma al-Iqtisad ta Imam al-Ghazali daga shafi na 49 zuwa na 51. Malai yace wa ajabu an kauni ashrafil jihati hiya jihatil ulu, kuma suka bada amsa game da cewa mafi darajar jiha ita ce wadda take ta sama. Annal alama lamma kana kurratan, cewa duniya yayin da ya zama wato tana da ita globe wato abin nan ce kamar kwallace, kana kullu jihatin yusharu ilaiha, ya kasance kowace jiha da za a nuna ta, fahiya wa in kanat fawqa bin nisbati ila al-ba'd, wannan jihar koda ta kasance tana sama in an danganta ta da wani sashen, walakinnaha tahat bin nisbati ila al-baqin, amma tana kasa dangane da sama. Wa qalu aidan, suka ce innahu, yadda abun yake, imma an yuqala, ko dai a ce la nihayata limtidadi zatillahi min jatil ulu, babu karke ga yanayin yadda zatin Allah yake a sama. Aw yakuna limtidada limtidadi zatihi nihaya, ko kuma ya zama inda zatin Allah yake yana da matuƙa. Fa in kana al-awwal, in ya zama na farkon ne cewa imtidad zatillahi la nihayata lahu, lam yufrad fi zatihi nuqtatun ukhra, ba za a iya kaddara ga zatin Allah wani abu daban ba. Fala shay'a yufradu fihi illa huwa safluh, babu wani abu da za a kaddara sai ya zama yana ƙasa da zatin la uluwun mutlaqun, babu wani uluwi kenan wanda yake sake makaiji. Jama'a, ku jira wannan karatu don Allah mara daɗi, saboda babu aya, mutane ba su san Allah ba sai da Allah ya kawo ayoyinsu. Don haka kamata a tsaya game da ayoyin Allah wajen fahimta Allah. Duk sanda wani ce zai fahimci Allah ba ta ayoyin Allah ba, akwai irkaniya a ciki. Don haka wannan amsa ana ba su ne kawai da irin yarensu. Wa in kana sani, idan ko na biyu ne wanda aka ce yana da nihaya, to uftirida fauka farasihil uluwi khala, za a iya tunanin kenan akwai wani wuri wanda yake empty space a sama da uluwin Allah. Fa kana zalika al-khala'u a'la minhu, sai a ce wannan wurin wanda yake babu komai yana sama da Allah. Wa lam yakun uluwa mutlaqan, shi ma sai zama ba uluwi ne mutlaki ba. Duk dai wannan magana ya ciro ta daga littafin su ne, gashi nan wannan yace a duba 40 wanda aka ambata a baya ta ainihin Razi. Sai malai yace wa amma dalilul fitri fa jabu anhu bima yadi, shi ko dalili na fitra sai suka bada amsa da abin da ke zuwa. Kar mu manta yana ta faɗa mana menene mazhabin ash'a'ira, ko da kuma shibuwoyin da suka bayar. Kun ji irin hujjojin nasu, mazhabin ash'a'ira game da wannan mas'ala da kuma irin shubhat da suke kirgawa matsayin dalili. Da aka ga in magana da ake yi babu aya ko hadisi, in ma an kawo ayan sai dai dan a buge ta yadda ya buge wadancan ayoyi na ya khafuna rabbuhum min fawqihim da kuma ar-rahman ala al-arshi istawa. Sai suka ce qalu, suka ce inna tijaha al-qulubi wal-aidi nahwa al-ulwi asna ad-du'a, cewa da aka yi hannaye da zukata suna fuskantar sama wajen addu'a. In mun tuna ya faɗi wannan a baya ko, cewa li anna as-samaa qiblatud du'a, wannan na faruwa ne kawai saboda sama ita ce al-qibla ad-du'a, kama anna al-ka'aba ta qiblatus salati, suka ce saboda kamar yadda ka'aba ita ce al-qibla sallah. Me yasa ake kallon ka'aba ai sallah, so ita ce al-qibla sallah, to wannan shi yasa ake kallon sama, ko ake zuciya ke jin cewa tana kallon sama, hannu ke daguwa zuwa sama an zuwa addu'a, saboda sama ita ce al-qibla addu'a, ba wai dan Allah yana sama ba. A ce wasu qalu, suka ce wa huwa manqudun aidan, kuma wannan ana iya warware wannan hujja bi wad'il jabahati ala al-ardi hal as-sujud, saboda ana sanya goshi a ƙasa ne wajen sujuda. Ma annahu ta'ala laysa fi jati al-ard, tare cewa Allah baya ƙasa din, amma saboda ƙasa shine al-qiblan sujuda, hujja suke. Wa kad ajaba al-Ghazali والرازي إضافة إلى هذين الجوابين أجوبة أخرى من ينفر في سوشنا نون الدين على الوجود سي إمام الغزالي درازي ما ليتي سنبا دا وسأم سوشي ولن دبا ولن ننبا لا حاجة لذكرها بابو كاتا أمبطا سجما سو دا قبال إركانياتي دا مغانا تأنت كفي أكيد انشبا سيدا ونك إما تأليم نفتا مغانا وانا أما كما سيكا غا ويسولي أكي كدرا وانا غنين جرموس ana ganin cewa sun yi aikin a zo a gani. Duniyar Turawa suka yi ta ɗaukar littafanan suna fassara su, suna yaɗa su a cikin ƙasashe da garuruwa da al'ummomi, suna cewa ga philosophers na musulmai, har kuma aka laƙana mana irin wannan tunanin. Muna alfahari da su, muna alfahari da cewa su philosophers ɗinmu ne. Ba a musa cewa suna da hidimar da suka yi wa ilimi, amma dai ta nan kam to ɓarna suka kawo. Kaman wancan sarki ne Ma'mun al-Abbasi, ana girmama shi saboda hidimar da ya yi wa ilimi da al'ummar musulmai wajen futuhat, wajen kawo ainihin wato development, civilizational development, ɗaukaka ta ilimi da wayewar kai a cikin al'ummar musulmai. Sannan kuma ana zargin shi saboda buɗe ƙofa da ya ta kawo bid'o'i a aƙida. Khalqul Qur'an shine shugaban da ya jagoranci wannan mas'ala da yiwa malamai jarabawa a kanta da daukaka martaban masu goyon bayanta sannan ya bude kofa wajen fassara kowane mahabba wa dabba daga cikin falsafa da rubuce-rubucen Yunan da India da Farisa suka shigo da duk waɗannan bakaƙen aƙidu cikin musulunci da haka khalatu amalan ne salihan wa akhara sayya'a asallahu an yatuba alaihi shikenan kawai sun cakuɗa yake ne na barna da kuma na gaskiya shi yasa mallan ya sha faɗa Allah ya ji kai shi cewa tunda dai waɗannan maganganu suna nan suna yawo ana karanta su dole a cikin sarradi koda masu sun tuba domin har yanzu ana hujja da maganganun kuma ana aiki da su wancan da muka ambata jama'a Muhammad Abdu Sheikh Muhammad Abdu akwai maganar da wani bature ba zan iya cin sunan baturen ba wani farfesa ne na Islamic philosophy da theology a ɗaya daga cikin jami'ar Ingila yake cewa shi bai san wani ƙwararren masani a rayuwar nan da ake yanzu ta ƙarshen musulmai kamar shi ba alharin kuma kasar gumin ɗan ta kife ne ba ta ce wanda ga cikin maganar shi zan iya tunawa shi ne ya fito ƙarara ya halasta riba riba wannan kuma da nassin Qur'ani cewa tunda Allah ya ce mai Allah yake fara ƙarshen maganar cewa wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamu yace tunda a yanzu akwai strategy da ka'idoji suke tabbatar cewa ba za a zalunci kowa ba a mu'amala da banki sai an yi a rubuce sai an yi sharadi cewa zaka bada percentage kaza ko za a shi percentage kaza to ya nuna babu zalunci kenan kai baka cuci kowa ba ko bai cuce ka ba da haka yanzu wannan sharadin da shi halatta riba riba fa wanda annabi yace Allah zai yi yaki da mai cin ta ranar kiyama ba haka bane amma ya halasta ta kuma ana nasa bashi a matsayin wani babban malami shi sa daga cikin almajiran shi akwai wani batacce shi ma shine Zaki Mubarak Dr. Zaki Mubarak halfari yake yana cewa mun kwace mu ne muke rike yanzu da kambun musulunci mun kwace shi daga hannun jahilai yana ishara da jahilai wai shuyukul azhar malamin musulunci na azhar da malamin musulunci na duniya waɗannan shaidanu sun yi fada da su sosai har yanzu kuma akwai barbishin su kuma galibi jama'a mutanen kasashen mu dake zuwa kasashen Misra karatu da wannan addinin suke dawo ka kalle su da kyau ka gani saboda wani fa'ida ka tura ɗanka karatu kasar Misra yanzu gara ka bar shi yayi anan yana yi ana kallon shi ya je makaranta hadda ya je boko ya je islamiya a kai shi boarding school irin waɗannan ire-iren namu wanda suke da organization na addinin musulunci ya karatun musulunci anan hada da boko amma a tura shi wai ya je Misra karatu za ka ga ya dawo ne da karatu amma ba sallah ya zama malam malam da yake tunani ma ɗan makarantar boko koko ga karatu ba sallah ya zama malam zirke babu ilimin Allah a cikin shi zaka ga yana istighfaf da dukkan ma'alim na shari'a musulunci saboda waɗannan batattu waɗanda imma dai waɗanda suke turawa ne malaman su ko kuma ɗaliban turawan ne ko kun san cewa Jamaluddin Afghani da shi da wannan Muhammad Abduhu su suka kafa jam'iyya ta farko ta wannan addini na Wahdatul Adiyan Interfaith kokarin muqaraba tsakanin musulmai da yahudawa da kiristoci irin wannan addini da aka kawo wanda mallan yayi tafara akan shi in za ku yi tunawa a ce a zauna lafiya ai dukan mu muna son Annabi Ibrahim dukan mu muna aikin tafan sama a yanzu za ga ba azumi ya zo ba yanzu za ga irin wannan malaman sai a gaito fastoci da fada-fada a zo a sharuwa su ba su yi azumi ba sai a zo a sharuwa ko kuma wani shedanin fasto sai ya wayi gari yana azumi sai ya gayyaci musulmai sai zo cocin shi sai a sharuwa sai ai maganganu amma cewa ai musulunci yana ganin girma Annabi Isa sai ai mu ma muna girmama duk wani addini da wasu mutane suke yi duk ai wasu maganganu na munafurci kuma da malamai hadda ahlus sunna mallan yayi tafara akai cewa ahlus sunna ku yi a hankali wannan muguwar akida ta laƙume muku addini to waɗannan fa su ne front abin nan su ne pioneers da ke kira wannan addini saboda sun zauna a cikin turawan nan sun zuba musu wannan guba a Ingila da Faransa da makamantansu yanzu kuma su ne ake kirgawa matsayin wato manyan philosophers na addinin musulunci Allah ya shirya da mu shi sa aikin yana da yawa a gaban ahlus sunna Allah ya shirya da shi ne sai mallan yake cewa wa amma dalilul fitri ko okay sai ya ce la hadatha li zikiriya, babu amfanin ambatan waɗannan shiboyi. To kun ji shiboyi da su da ba da malam ya takaita mana su anan, haka dai muka yi hakuri muka karanta su tare da cewa ba wani fa'ida ne a cikin su ba, sai dai kawai fa'ida ce ilmiya, kuma mu ɗalibai ilmi ne. Kaga wannan ba za ka je kana wa'azi da wani irin wannan karatun ba, shi yasa tun farko ba abu da aka ce kowa ya shiga ba, sai mu'in ko. To zai ba da amsa game da waɗannan ainihin mas'aloli da suka faɗa ɗaya bayan ɗaya, shi ne ce jawabu shubahi allati awradaha al-asha'iratu ala nafi uluwillahi warraddu alayhi. Amsoshi da za a bai wa 'yan asha'ira game da waɗannan shiboyi da suka kawo wajen kore cewa Allah yana da sifa ta uluwi da kuma mayar musu da martani. Yanzu ka ji abubuwan da aka ambata, sai ka ga to ya za ka yi da su, shi ne sai ya ce a saurara. Tunda wannan shi farfesa ne na aƙida jama'a, zai ba da amsa irin yadda malaman sunna suke ba da amsa. أجاب أهل الحق على الشبه التي تشبثت بها نفات العلوي من الأشائرة بأجوبة كثيرة. تشبث نعم تشبث بها نفات العلوي من الأشائرة بأجوبة كثيرة. ما لمي نجسكيا مزوات جسكيا ثم بعد أمسى أكن إرائرا ولن نشبوه ولن أشائر أن سكي رقودس تشبث معنى سكي rike su kamkam sun bayar da amsa akan su ta fuskoki da dama. Ujmilu shay'an minha fi ma yali, ni malam Hamad Tuwajiri zan takaita waɗannan amsoshi a cikin kalmomi masu zuwa. Na farko dangane da lafdul jihati wal hayyiz, ai sun yi magana da cewa an sanya wa Allah jiha, an ce yana da wuri kaza kaza kaza, suna fa da waɗannan lafuza na al jihatu wal hayyiz. Yuqalu lahum, za a ce da su ne inna lafdal jihati wal hayyizi alladhi awradtumuhu ala ahli sunnati wa tamassaktum bihi min al alfazi al mujmala, wannan lafazi na jiha da hayyiz wanda kuka kawo kuma kuka yi riko da shi akan ahli sunna, lafazi ne wanda yake mujmal, wanda yake dunkulalle, allati lam yarid biha dalilun shar'iyyun, wanda wani dalili na shari'a bai zo da shi ba, la min kitabin wala min sunnati, bai zo a Qur'ani ba, bai zo a sunna ba, la bi nafiyin wala isbatin, ba a tabbatar da shi ko aka kore shi ba. To ku ji amsar da yake ba su jama'a. Manhajin ahlus sunna game da har kalmomin da muke amfani da su istilahat, to muna ɗauko su ne daga nusus na shari'a, ba ma sa wa kanmu istilahi da kanmu, ba ma sa wa kanmu ka'idoji da ainihin wato terminology masu zaman kansu. In ka ji mun ce sunan suwa ne sahabbai, sunan suwa ne siddiƙai, sunan suwa da muhajirai da ansarai, ba suna ne da mu muka sa musu ba, Allah ne ya sa musu sunan da kansu, ko manzo Allah ya kira su da kansu alayhi sallama. Manzo Allah ne ya ce lawaditu law ra'aitu ikhwani ko, sai suka ce alasna ikhwanaka, mu ba ashe bayan wanka bane, sai ya ce bal antum ashabi. Kaga annabi ne sawa sahabbai suna da kanshi cewa su sahabbai ne fi ghairi ma lafzi, Allah ne da kanshi yace laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar, Allah ya gafarta wa manzon shi, ya gafarta wa muhajirai da ansarawa, da haka Allah ne da kanshi ya sa musu wannan sunan. Da haka in muka faɗi muhajirai muna da hujja mu kira su da muhajirai saboda Allah ne ya kira su, in muka faɗi ansarawa muna da hujja mu kira su da ansarawa saboda Allah ne ya kira su da wannan. Haka da muke cewa kanmu mu salafiyya ne ahlus sunna, ko duk wani irin wannan suna zaka tara akwai nusus da muke dogaro da su wajen sanya wannan sunan, wannan ishara ce kawai muke saboda abin da ya faɗa anan. To amma su irin abin da suke cewa tasir ko aljabar ko qadar ko ijbari ko wane ne, to su ne irin waɗannan alhayyiz aljiha da makamantansu istilahat ne su suka kirkire su, babu su a cikin nusus ma anzalallahu bi hannun sulta. To tun farko nan sai mu ce to ai waɗannan abubuwa da kuka faɗa kalmomi ne wanda ba su zo a cikin Qur'ani ba, ba su zo a cikin sunna ba, ba a samu magabata suna amfani da su ba, da aka mu ba irin lafazan mu bane, kuma suna da ma'anoni ne masu harshen damu, kalmomi ne wanda suke ainihin muhtamala li ma'anin muta'addida, da haka ba za ku yi mana ilzami da su ba,
فإطلاق مثل هذه الألفاظ يحتمل حقا وباطلا. إطلاق إلى ودن اللفظة إلى يدوكن ديدي إلى يدوكن بطا. فلا بد من معرفة معنى هذه الألفاظ. دولي مصنف كيني في ودن اللفظة تكون حتى يؤلم هل يجوز أن يطلق في حق الله أو لا. sannan musan zai iya yuwa a sake sa haka game da al'amarin Allah ko bai iya yuwa. Ma'ana in ka faɗi wata kalma kana so kai bayani game da Allah, to wannan kalma ya zama an samu ta daga salaf, an samu ta daga magabata, akwai ta a cikin nassoshi na shari'a. Idan babu ita ba, to sai kai bayanin ta. Ajishin ta dace ayi bayani akan Allah da irin ta? In ba ta dace ba, dole ayi watsi da ita. Sannan kuma ta dace a karba, shine abin da yake ishara anan cewa ba zai yi laqaba mana kalma wacce take pregnant, mai ciki, ba a san me yake cikin ta ba. Sannan kuma ku ce mai amfani da ita wajen tabbatar da aqida ba, ba shi yiwa wannan. Hatta yi ulama hal yajuzu an tutlaqa fi haqqillahi aula, wa hal yatarattabu ala itlaqiha ma'anin fasidatun aula. Sannan kuma a san cewa idan an daura ta an yi amfani da ita, shin akwai abin da zai biyo baya na ma'ana mara kyau ko kuwa? Sai an san wannan. Dan haka fama ma'anal hayyiz wal jati fil lugha, sai a tambaye a ce to menene ma'anan al hayyiz da al jiha a cikin harshen Larabci. Yuqalu, sai a ce in hazal qaumu idza taraku markazahum. Dan haka ce in hazal qaumu, mutanen sun yi in hazi idza taraku markazahum, in suka bar cibiyarsu inda aka san su, sai suka matsa daga wurin, to sun yi inhiyazi, sun yi kaura. Wa ma'arikata qitalihim, sun bar wurin yakin su. Wa malu ila mawdin akhar, sun koma wani, sun karkata zuwa waje. Wa tahawwaza wa tahayyaza idza tanha, akan ce tahawwaza ko tahayyaza, imma bil wawi aw bil ya, ma'ana tanha ya koma gefe. Wa minhu qawlu ta'ala, daga nan ne Allah ya ce wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin, wanda duk ya juya wa kafirai a irin wannan rana ta jihadi, ya juya ya basu baya, in ba mutaharrifan liqitalin, wanda yake so ya nuna dabarar yaki wa juyawa wata dabara bace, aw mutahayyizan ila fi'atin, ko wanda yake so ya koma zuwa nahiyar wasu jama'a shi an rutsa shi anan bari ya koma cikin yan uwan shi a cikin sautul anfal kenan ko. Yace wannan shine ma'anan hayyiz ga yana a cikin wannan aya. Wa yutlaqul hawzu 'ala al-jam'i, ana cewa al-hawzu kuma tari, wa damm ash-shay'i ko kuma tattara abu a waje guda, wa kullu man damma shay'an ila nafsihi min malin aw ghairi zalika faqad hazahu hawzan, duk wanda ya riko da wani abu na dukiya ko wani abu, to yayi hawzi, ya dauki abin ya zama nashi. Karanta garibul hadith na al-imam Abu Ubaidin القاسم بن سلام كنان الجزء ينا اكو شايف ينا تريدا بقوي دكما لسان العرب نائب المنظور الافريقي اشاء مجلد نبي رشايف ينا تري اكو دا 40 زوا دا 40 دا تايا دكما تاج العروس اين هم واتو شرح القاموس كنان اين هم اتكم مجلد نقوم شابير شايف ينا تريدا 20 زوا 20 دا ترى نا باتا منغانا وانا سيمالي يتيق بدا تشيوا اما الحيز عند المتكلم يكون جمع نيشي اهرشي هو su kuwa agun yan alwujudu, to ma'anan hayyir shine fa huwa almakanu, shine wuri, au taqdirul makani ko kuma gurgudan wuri. Ina aka samu wannan shine a cikin tafin almubin na al-amidi shafi na 96, au ma yuhitu bihi ghayruhu, ko kuma abin da wani ke kewaye da shi. Fa yusamma kullu ma ahata bihi ghayruhu annahu mutahayyizun, da aka suke kirayen duk abin da wani abu ya kewaye shi cewa mutahayyizun ne, shi wanda ya kewaye wani. Wa zakar shaykhul islami anna almutakallimina yuriduna bil mutahayyizi ma huwa ammu min hadha. Ibn Taymiyyah ya ambaci cewa ayi ilmul kalam, abinda suke nufi da mutahayyiz yafi wannan ma'anar fadi. Wal hayyiz indahum ammu min al makan, kuma suka ce al hayyiz a gurin su to yafi makan fadi. Fa kullu ma ushira ilayhi, duk abin da za a iya ishara zuwa gare shi a nuna shi. Wa mutaza minhu shay'un, kuma ya zama ya rabu da wani abu daban, yana zaman kanshi. Fa huwa mutahayyizun indahum, a gurin su wannan abin to shi ma mutahayyiz ne. Ma'ana duk abin da za a ce gashi za a gan shi, kuma ya zama detached, ya rabu da wani, yana zaman kanshi,
duk wani jauhari da ke zaman kanshi to a wurin su mutahayyiz ne don yayi occupying one space ya kewaye one space amma al-jihatu wal-wijhatu فهي تطلق في اللغة على الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده شيكو جهة كو الوجهة عارش اللاربشي أنا إطلاق إنشيني أكن ورن دككي نفاتا كو إن دككي دا مراد زوا كرانت وانا أسكن لتساجن الفتاوى تابن تيمية المجلد ينشا تقوز شا بقوي شاكي نتأيوكو دا أربعين دا هدو زوا دا أربعين دا بيار annan lisan al-arab ko wace maga ta farko ce waccan a cikin fatawa wannan nabi kuma lisan al-arab mujalladi na 13 shafi na 556 dukkanin zabanan jama'a akwai su a makarantar nan kuma mutane su dinga dauka suna karantawa za ku samu karin fawaid dukkan gasu nan mallam albani ya tara mana su gabaki daya Allah ya ji kanshi da rahama Allah kuma ya bashi ladan wannan sadaqatul jariya amma indal mutakallimina فجهة كل شيء ما له من الغاية المحمودة محدودة له أورم أن الكلام إذا سكت شيء جهة تسمى نفهم ما له كل شيء دون أبو ما له من الغاية المحدودة له وان ديكي دا متكا دا أكا إيا كان تشيمش دون أبو ديكي دا متكا تشيني أغنس داس تيقا جهة وانا مغاتنا تكلتا فهم المبين نا الآمدي شافي نتفئن تقص فمن نفى أن يكون الله في جهة أو متحيزا وان دي يكور تشيوا بزي يو أتي الله ينا وتجهة كو كما ينا دا تحيزي با وأراد بذلك كما ينا نفر أن الله ليس مباينا للعالم تشيوا الله باد بنيك دا وانا دونيا با وليس فوقه كما الله باسما وانا دونيا يك با ولا يجوز الإشارة إليه حسن كما الله بازي يو أي إشارة غريشي أقابون ديكي حسي أكي غريشي با فهذا باطل وغير صحيح وانا برناتي كما بادي دي بني معنى ينزينا فسر أبن ديكي نسي أم فسر معنى خيز سنن كما أغانا شن زي يو أم فاندشي وزن مغانا غمد الله كما زي يو با فيا فسر أمنا أبن دا سوسكي نفي دا حيز شوى الحيز شيني abunda yake da gaya sananniya aljiha shine wuri wanda ake nufata to duk wanda yake talakin cewa Allah bashi da jiha kuma bashi da bashi da hayy sai zama abunda yake nufi da jiha shine Allah bashi da wurin da yake dan haka Allah ba daban yake da wannan duniya ba abunda yake nufi da babu hayy Allah baya saman wannan duniya dan haka Allah yana cikin wannan duniya da zatin shi to wanda ya faɗi wannan magana barna ya faɗa ko ba gaskiya bace وين أراد بقوله إن كنا نقول ليس متحيزا ولا في جهة باشد حيز يكون بيد الجهة أن المخلوقات لا تحيط به إذا كنا نقول شوى هل توبس كيوى الله با ولا تحصره بس إياك أنت يدى الله يكبى فالمعنى حق تولنا نقص يعني دم آية أقوى بايش ولا يهيطون بعلمه هو من شيء وكذا ولنا نقص يعني والتعبير بهذه الألفاظ بدعة أما ندى هكا فلو ولنا اللفظة بدعة fadan su bid'a ne ba haka abun yake ba ma'ana akwai abun da gaskiya ne misali jama'a kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam addini ce gaskiya ce kuma furta cewa ina son ka ya manzo Allah gaskiya ne wannan domin Umar ya furta ko amma mai da abun ya zama shine wato jigon rayuwarka duk inda aka kada ma ganga kai ne wali mai piano ko wani shedani kai ta waka kana cewa kana kaunar manzo Allah I love you hada I love you kaman kana magana ta bazawara to wannan bid'a ne domin ba shine abin da sabai suka tare suna yi ba kaga asalin abin gaskiya ne amma yanayin yadda aka mu'amalance shi to ba daidai bane kuma sai mun yi takatsantsan wajen yin radi ga abubuwa irin waɗannan domin akwai abubuwan da suna da asali amma yadda ake mu'amalanta su ba daidai bane haka kaunar ahlul baiti da soyayyar su daidai ne shari'a ce amma yadda ƴan shi'a suke mu'amalanta abin shine su kirkiri wata gaba wahmiya su ce akwai ta tsakanin ahlul baiti da sahabbai sannan kuma su ƙara rabawa su ce su sune ƴan bangaren ahlul baiti a wannan gaban mu kuma mu ne ƴan bangaren sahabbai a wannan gaban to duk wannan barna ne na farko dai babu wannan gabar wahmiya da suka kirkira akwai mutunci da zaman lafiya tsakanin ahlul baiti da sahabbai in fact su kansu ahlul baiti wani bangare ne na sahabbai wata runduna ce a cikin rundunar sahabbai. Sannan kuma raba wanda suka yi cewa ku ahlus sunna ku ne masu goyon bayan sahabbai, su kuma su ne masu goyon bayan albaiti, ƙarya ne wannan. Mu ne masu goyon bayan gaskiya, su kuma su ne masoyan zuciya da suka fake da ahlul baiti suna wannan son zuciya. To kaga asali abun daidai ne ƙaunar ahlul baiti ko, amma yanayin da suka mu'amalanci shi shine ya zama bid'a. Haka anan kokarin tsarkake Allah daga kamantakekeniya da mutane gaskiya ne, amma yadda suka mu'amalanci abun shine yake barna, domin sai amfani da lafazan da ba su ne Allah ya amfani da su ne tsarkake kanshi ba. Ina fata mun gane wannan. Shine sai malai yake cewa li'adali wurudin nassi biha, saboda nassi bai zo da ita ba, wa li'annaha tuhimul ma'ana al-awwala, saboda kuma da zaran an ji kalmar waccan ma'ana ta farko ita ake fara, ita ce ke fara zuwa cikin kwakwalen mutane, da ita ce primary meaning na kalma. Wa aidan har ila yau man asbata al-hayyiza wal jihata lillahi, wanda ya tabbatar wa da Allah hayyiz da jiha, fa in arada al-awwala, in ya zama yana nufin na farkoncan ne, fa hadha al-ma'ana haqqun duna al-lafz, wannan ma'anar gaskiya ce amma banda lafazin. Wa in arada al-ma'ana thani, in ko yana nufin ta biyu, fa hadha batilul lafzan wa ma'ana, sai zama anan kuma barna ce a lafazinta da ma'ana. Wa qad atala shaykhul islami an nafasa fi hadhihi al-mas'alati bil bahth wal munaqasha. Ibn Taymiyyah ya tsawaita numfashi, ma'ana ya zage damtsi wajen yin magana game da wannan mas'ala a ainihin cikin littafin shi da dama. Karanta alal sabil misal naqd at-ta'sis a cikin mujallad na biyu shafi na 114 har zuwa shafi na 262, wajen shafuka nawa jama'a, wajen shafi fiye da 100, tun daga 114 zuwa 262, wajen shafi 150 wa ma ba'ada, da kuma abin da ke bayanta, da kuma shafi na 202 wa ma ba'ada, da kuma alfatawa a cikin mujalladi na 17 shafi na 443 wa ma ba'ada, da kuma a cikin mujalladi na 5 shafi na 262 zuwa 266, da kuma shafi na 298 wa ma ba'ada, da kuma at-tis'iniyatu li shaykh al-islam a cikin mujalladi na 1 shafi na 71 zuwa 78 risalatu doktora, wannan littafin anan sai malai yace thesis ne ko dissertation na PhD na degree na 3 tahqiqu doktor Muhammad al-Ijlal, wato a zahiri shi wannan Muhammad al-Ijlal ya dauki littafin risala tis'iniya, yayi aikin tahqiqin wannan littafi, da yayi aikin tahqiqin littafin shine a matsayin binciken da ya gabatar majami'a da ta bashi PhD. Ina fata mun gane. To sai dai nan a ilmance ire-iren waɗannan, in an zo ambatan sunan mutumin ba a ambata da lakabin, domin PhD sai da ya gama aikin aka bashi, san da ya aikin shi ba PhD holder bane. Ya kamata mu kula da wannan jama'a. Shi sa a ka'ida ta bincike na ilimi, idan aka zo rubuta references na sunaye littafai da malamai, ake cire musu gaba ɗaya alƙabul ilmiya, ba a cewa wani sheikh ko wani doctor ko professor, domin muhakama ce nan. In ana muhakama mutum kuma ba a bashi lakabi, sunan shi za a faɗa tsura. Don kuma ta yiwu littattafan da ake ishara zuwa gare su ya yi su a lokuta mabambanta. Misali, za ka yi samun yanzu wani professor ne a soil chemistry kamar director na mu misali, ko reader ne a soil chemistry insha Allah, amma ya da rubutun da yayi wata kila tana da degree daya ko project din shi na degree. Don kai baka reference da project din shi na degree ba za ka ce Dr. Nafiu Abdu ba, sai dai ka ce kawai Nafiu Abdu, domin san da yayi wannan aikin shi ba doctor bane. Ina ba ta fahimci wannan. Kuma a cikin aikin ba za a ga influence ko yanayi na cewa wannan yana da digiri uku ba, tabbas ba za a gani ba, domin kwando shi a lokacin ba ta kai haka ba. To da haka idan ana hujja da bincike wanda suke academician, academic bincike, to ba a saka alqabul ilmiya, titles duka cire su aiki, sunan mutum kawai a faɗa tsura, wane 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 kawai. In ya so magana da ya faɗa ita ta hukunta, in ya cancanci wannan lakabin ko bai cancanta ba. Amma wasu malamai akan tantafin Munir Ba'ala Bakki yana na anan makarantar littafi na ainihin risala da yake akan wato al-Manhaj al-Bath, to a wurin sai ya ambaci cewa amma wasu malamai da wasu masana suna ganin babu laifi a dinga ambata saboda girma malamai yana cikin gaba daya kalta na musulmai. Haka ya fada, yace dabi'u da al'adun da duka ƙarashen musulmai, wannan kowane musulmai a duk inda suke rayuwa za ga addini ya karantar da girma malamai, a ce algafata malam alraini alanguburo mojibbo ya sheikh ya fulan, ba a fadan sunayen malamai haka gundarus. Wancan al'adar turawa su haka suke, dan shi bature ba ruwan shi, kowa zaka ji sunan shi ne kawai tsuran shi wane wane kawai Mr. Barack Obama, shugaban kasa America, the man occupying the most powerful seat in the world, amma sunan shi babu lakabi, kawai Mr. din nan kaman mallam ce da Hausa na ba ta mutunci wannan, amma mufa to kaga Clinton professor ne na logo, amma ba taba jin cewa an ambace shi a ce professor ba. Mu ko ba zaka ji mutum suna da laƙuba wajen layi uku sai an ce Alhaji Dr. in bracket wana wana wali OON ai kuma GPRS ma ala wanda gani ko a sake yin kama ai ta sakawa laƙuba iri, sannan akan sai a ce dan masanin Hadeja kuma a ce sarkin malaman Katuru kuma yariman gari kaza, duk sai an saka wannan, sannan kuma sai ka ce his excellency ne ko right honorable ne, sunan gaba daya laƙuba sun kewaye shi, kuma wannan sunan haka za a dinga wuta shi koda obituary din shi zai, ma'ana ko ya bar duniyar nan ba wai dan ya bar majalisar dokoki ko ya daina wannan mukamin ko ya daina wannan aiki na professorship ba, ba za a fasa fadan sunan ba, har ma zaka ji ana cewa wane wane sai a ce mai girma tsohon gwamnan jihar kaza, wani irin wato craziness ne ya samu mutane game da alƙab jama'a. To dai mu al'adar mu ce wannan, kuma baka raba mutane da wannan al'adun eh director zai yi wannan raba mutane da al'adun nan ba zai yi ba, da ko wanda in ka ce mishi wane baka ce professor ba wallahi ko amsa ba zai ba, in ka ce mishi wane baka ce doctor ba sai ce kana mishi bakin ciki, kana da bakin ciki ya sha wahala ya samu PhD shekara 8-13 kana bakin ciki, ko baka ce mishi Alhaji ba sai ka gani ko wannan yana bakin ciki na soke farali ko ce ai baka san nayi aikin Hajji ba rawatan ba, kana kiran su da mutum yake wannan hala baka san naji Hajji ba ai Alhaji ne ni. To kaga mu muna da wannan tabiyar a takeice akan tantafin Dr. Munir Ba'ala Bakki, wani babban masani na tarihi, Allah ya shukuru. Sai malai yace fa in qalu ithbatul uluwi ala al-arsh ma'ana fa tahayyudi ma'lumun fasaduhu bid darura, idan suka ce tabbatar da wuri ga Allah, ma'ana tabbatar da uluwi ga Allah akan al-arsh tare da kore tahayyuzi cewa yayi occupying wani wuri, ma'lumun fasaduhu bid darura, wannan abu ne wanda larura ne, wato kowa ya san ba haka bane, dai yiwa ce Allah yana da wuri da yayi uluwi akan duka sauran wurare, sannan kuma ce Allah bai yi occupying wani wuri ba, wannan suka ce ya saba wa irin hankalin su. Ujibu, wannan ujibu ne a gyara ba ujibiyu ba, ujibu an yi takadimu da ta'khir, ya ya kamata zo sannan ba'ud. Ujibu bi anna isbata mawjudin la dakhil al-alami wala kharijahu a'azamu fasadan, sai a ce to ai tabbatar da kuka yi da cewa akwai wani abu wanda baya cikin duniya kuma baya wajen duniyan nan, to wannan shi ne mafi girman barna, kuna kuka ce za a samu abu ko dai yana ciki ko bai ciki, wa abadu anil ma'quli min al-awwal, kuma yafi nisa daga hankali fiye da wancan da farkon. Falau uriba ala al-uqala al-qawl bi anna hunaka mawjudan la huwa dakhil al-alami wala kharijahu, da za a gabata wa masu hankali a ce akwai wani abu, akwai shi abun amma baya cikin duniyar nan ko baya wajen duniyar nan, idan da suke cewa bai gaba bai baya bai sama bai ƙasa bai dama bai hagu, kaga wannan ya abudu maza adaman yana bautawa ba komai. wal qawl a gabatar da masu hankali wannan magana da kuma wal qawl bi anna hunaka mawdudan kharij al alam ace kuma ga wani abu cewa akwai wani abu a wajen duniyar nan walaysa bi jismin jismi wala mutahayyin amma ba jiki ne irin namu ba ba kuma yayi occupying wuri inda muke occupying ba ma'ana da magana da kuka ce kun yadda akwai Allah amma baya cikin duniyar nan bai wajen duniyar nan da kuma mu da muka ce mu ma mun yadda akwai Allah amma bai cikin duniyar nan yana sama da duniyar nan amma kuma ba irin yadda kuke cewa yayi occupying space irin yadda kuke faɗa ba a ce masu hankali su duba wace magana ce a cikin wannan tafi kama da hankali babu shakka ta mu ce tafi kama da hankali tasu kuma tafi kama da mahaukata alal ma'anal ladhi yuridu al mutakallimuna bisa wannan ma'ana da ƴan al wujudi suke nufi kana hadha aqraba ila al ma'quli min al qawl al awwal babu shakka wannan namu zai fi kusa da abin da yake hankali na karba fiye da wancan zance na farko malai yace a duba littafin ainihin wato al fatawa ta ibn taymiya a cikin mujallad na 5 shafi na 285 zuwa da 86 ina ganin lokaci yayi tafi sosai kuma mun yi karatun shi ma ya tafi sosai kuma karatun gashi yau dai haka yake cakuɗe yake a faɗi gaskiya daga ɓangaren malaman gaskiya a kuma haka yi to ɓarna daga ɓangaren malaman ɓarna ina fata mun yi iyayen mu wajen bayani gwargwadon hali da kuma isharori zuwa ga yadda za a fahimta da misalai abubuwan da muka faɗa daidai muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladan su ya sa kuma dan Allah muke yi Allah kuma ya gafarta mana kurakuran da suka faru gare mu saboda ƙarancin ilimi da rashin iyawa da kuma ainihin wato gazawa irin ta dan adam Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a cikin wannan watan Ramadana da ya fara yau Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ka ji kan mu gaba daya Allah ka sa ƙarshen watan nan mu zama daga cikin mutanen da zaka yarda da su waɗanda zaka ɗauka darajar su muna amfani wannan dama muna addu'a ta musamman ga ainihin babban malamin mu Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani wanda ya asasa wannan makaranta ta Darbis Salafiya muna roƙon Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya gafarta mishi ya Allah ka an shahadan malamin Albani Allah ka dauka darajar shi Allah ka sanya can tafiye mishi nan ya Allah da shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Umma Abdulbari Allah ka dauka darajar su cikin siddiqai da shahidai da salihan bayinka na gari a cikin illiyina ya Allah abubuwan da waɗannan bayina ka suka bari a baya tun daga kan iyalansu da ƴan uwansu da ainihin ayyukansu na alkhairi da wannan babbar cibiya ta karantarwa da nazari da bincike akan addinin musulunci da boko wanda muka fi sani da daru hadis salafiya Allah ka ɗaukaka waɗannan abubuwa Allah ka ruƙaƙa su Allah ka sa su wuce yadda malam ya yi tsammani ya Allah ka sa mutu mu ma akan hanya irin wanda malam ya mutu akai Allah ka hada fuskokin mu da su a ainihin gaban manzonka na rahama a tsallaken al'arshinka sa'annan kuma muna addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta Najeriya musamman bangaren arewacin Najeriya din nan wanda yake fuskantar matsaloli na tsaro da ainihin wato tattali da siyasa ya Allah ka gyara mana waɗannan matsaloli da muke fama da su Allah ka kawo mana iyakar su Allah ka canza mana zuwa yanayin da yafi wannan alkhairi Allah idan laifuka ne muka yi maka ya Allah kake mana waɗannan ainihin wato jarabta Allah mun tuba ka yafe mana idan kuma jarabawa ce ya Allah kake jarabtar mu ya Allah ka yaye mana wannan yanayi Allah ka canza mana wannan hali da muke ciki na kashe-kashe da sace-sace da buga babu mai a ko'ina a faɗin wannan ƙasa Allah ka maida al'amarin mu akan ya zama yana hannun mutane raƙu daga cikin mu Allah ka raba mu da taɓewa a cikin addinin mu da rayuwar mu Allah ka gyara mana ayyukan mu ka tsare zutukan mu daga munafunci da bakunan mu daga riya da ƙarya da fasikanci da maguzanci Allah ka sa mu cika da imani ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh